Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma ana iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niya muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alfa Radio kuma sai ana ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsin ranar Talata 15 ga watan Oktoba. Yanzu ma dai Ibrahim Kalmasi Garba ne da Zahra Amin Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Yau bayan labaran duniya za a ji kashi na biyu na hira kan wasu manufofin gwamnatin Najeriya da wasu batutuwa masu alaka wadda aka yi da Honorable Hafiz Kawu. Sai a mana aikin gafara za a ji bayanin maimaicin shirin a dawo lafiya ne yau da kuma shirin sharhin jaridun jamhuriyar Niger da kuma dai ra'ayoyin masu sauraron mu. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum. Sakataren tsaron Amurka Mark Esper ya ce shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ne ke da cikakken alhakin farfadowa kungiyar ƴan ta'adda ta ISIS da halin kakanakai da jama'a suka shiga da kuma yuwuwar aikata laifukan yaki. Wannan ita ce zazzafar suka da kuma Allah wadai da ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta yi kan matakin soji da Turkiya ta dauka kan mayakan Kurdawa a arewacin Siriya. Espa ya kira harin da Turkiya ta kai wa Kurdawan maran ma'ana da babu hange a ciki, ya kuma ce matakin ya maido da hannun agogo baya kan abin da ya kira nasara da gwagwarmaya da dakarun kasashen duniya suka samu wajen kakkabe kungiyar ISIS a Siriya. Lamarin da ya ce zai baiwa muggan mayakan ISIS damar tserewa daga sansanin da Kurdawan ke tsare da su. Sakataren tsaron Amurka har ila yau ya ce dangantaka Amurka da Turkiya ta raunana sanadiyar wannan hari, yana mai cewa zai je birnin Brussels a mako mai zuwa don nuna matsin lamba ga sauran membobin kungiyar tsaro ta NATO da nufin su sanyawa Turkiya takunkumi. A makon da ya gabata ne sojojin Turkiya suka shiga arewacin Siriya bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya ba da umarnin janye sojojin kasar kusan 1,000 daga yankin, inda za a sake tura su wasu yankuna a gabas ta tsakiya don su sa ido kan lamarin kamar yadda Trump ya faɗa. Tsohuwar mai baiwa shugaban Amurka Donald Trump shawara kan Rasha da yankin Turai, wato Fiona Hills, ta ba da shaida a sirrance a binciken da ke duba yiwuwar tsige shugaban, inda mai yiwuwa ta yi ƙarin haske ne kan sallamar da Trump ya yi wa tsohuwar jakadar Amurka a Ukraine a watan Mayu, wato Maria Yovanovitch. A makon da ya gabata, Yovanovitch, wacce jami'ar diplomasiya ce a ma'aikatar harkokin wajen Amurka, ta faɗa wa 'yan majalisa cewa Trump ya kore ta ne sakamakon wasu zarge-zarge marasa tushe da ƙarairayi da aka yada a kanta, bayan da lauyan Trump, wato tsohon magajin garin New York Rudy Giuliani, ya nuna bai gamsu da aikinta da take yi a birnin Kyiv ba. Shi dai Giuliani ya nemi Ukraine da ta binciki ɗaya daga cikin manyan masu hamayyar siyasa da Trump, wato tsohon mataimakin shugaban kasar Joe Biden, da rawar da yake takawa a shekarun baya lokacin da aka kori mai gabatar da kara a kasar ta Ukraine. Ya kuma nemi a binciki zamanin da Hunter Biden mai shekaru 49 ya samu alheri lokacin yana memba a kwamitin amintattu na wani kamfanin kasar ta Ukraine na samar da makamashi mai suna Burisma. Shi dai Biden da ɗansa sun musanta aikata ba daidai ba, kuma watanni da dama da suka gabata shi Hunter ya bar kamfanin na Burisma. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dubban masu zanga-zanga a yankin Catalonia sun hau kan titina tare da rufe filin jirgin saman Barcelona a jiya Litinin. Bayan da kotun kolin Spain ta yankewa shugabannin ƴan aware hukuncin zaman gidan yari mai tsawo saboda yunkurin su na ayyana ƴancin kai daga Spain a shekarar 2017. Dubban mutane ne suka taru a tsakiyar Barcelona a jiya Litinin da yamma don nuna rashin amurcewar su da wannan hukunci. A safiyar jiya Litinin din ne masu zanga-zangar suka toshe kofar shiga filin jirgin saman El Prat na yankin, inda 'yan sandan kwantar da tarzoma suka rika kaitaitar masu boran da kulake. Jami'an kiwon lafiya sun ce masu zanga-zangar 37 sun samu raunuka a rikicin da aka yi a tashar jirgin sama.
Zahra Amin kake aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji a shirmu na asuba, a daidai lokacin da ake tafka muhawarori kan wasu manufofin gwamnatin Najeriya ciki da batun rufukan iyakokin Najeriya, mun samu gafincin mukaddashin chairman din kwamitin banki da kuɗi na majalisar wakilan Najeriya, wannan Rabul Hafiz Kawu, mai wakiltar tarauni a Kano, wanda muka tunkare shi da waɗannan batutuwan. A kashi na biyu na wannan hirar mun tambayi wannan Rabul Kawu kan ko bai ganin an yi ragon azanci wajen rufe kan iyakokin Najeriya ba tare da an ankar da ƴan kasuwa sosai ba. Sai yace,
gaskiya ba a yi ragon azanci ba, wannan abu ne da mai kyau in muka yi haƙuri duk zai amfane mu a matsayin mu na 'yan ƙasa masu kishin ƙasa. Duba da yanayi na tsaro da muke fama da shi, waɗannan iyakoki da aka rufe ta nan jami'an tsaro suke ba da labarai na musamman cewa ta nan ake shigo da makamai, ta nan mutanen ma da suke shigowa ba ta gari ta nan suke shigowa. Sannan na biyu, abin da nake so na fahimtar da 'yan Najeriya shi ne wannan iyakokin namu ta nan harajin me yake zirarewa yana tafiya ƙasashe na kusa da mu kamar su Niger, su Kwatano da sauransu. In aka duba yanzu alhamdulillahi a Najeriya muna noma shinkafa, kuma wannan shinkafar tamu shinkafa ce mai daɗi, kuma shinkafa ce da 'yan ƙasa suka samu aikin yi suke amfana suke noma ta. A da kafin zuwan wannan gwamnati an san irin makudan kuɗi sama da dala miliyan 5 kullun ake ɗauka ana cewa ana siyo abinci ana shigo da shinkafa, muna ɗaukan tattalin arziki muna kai su wa'insu ƙasashe kamar su Thailand ɗin nan, kamar ita kansu Kwatano, saboda ta nan ake kawo shinkafar, a nan ake saukewa mu kuma a shigo mana da ita. Saboda haka ni ina ganin wannan abu da aka yi an yi ne domin a farfaɗo da tattalin arziki. In ba a manta ba, kwanan nan aka fitar da wani bayani cewa a da kullun kafin rufe wannan iyakoki mai kadai da muke sha a cikin gida a Najeriya muna shan ya kai kuma sau da lita miliyan 55, amma daga rufe wannan iyaka an ce man nan ya kare ya dawo kusan lita miliyan 31. Kaga da kenan kusan lita miliyan 19 zirarewa ake ana fitar da su kasashe na ƙetare ana sayar da su. Kuma daga wannan shugaban custom Hana Fasakauri ya fito ya ce yanzu kuɗin da wannan hukuma ta fasa Hana Fasakauri take samu ya daga ya kai kusan biliyan 5 ko fiye da haka ma a kullun. Sannan aka duba ko a da
wannan shugaban kusan kana nufin Hamid Ali kenan,
Hamid Ali, in ka duba kuma ko a da motoci da ake siyarwa zaka ga da Kwatano ake sauke motocin in an siye su daga nan Amurka, Najeriya ba ta amfana. Wannan harajin da Najeriya ya kamata ta samu wato custom duty duk wannan kasashen ake kaiwa. So in muka yi hakuri yanzu za a ga cewa abincin da muke noma shi zamu dinga ci, kuma zaka ga ƴan kasuwan mu ƴan uwan mu zamu taimakawa saboda su za su samu aikin yi, sannan kuma kuɗi zai ta kewayawa a cikin gida saboda za a yi siye da siyarwa. Za a noma, kuma in an noma za a kai kasuwa za a siyar. Saboda haka ina gaya wa 'yan Najeriya cewa su yi haƙuri, wannan rufe iyakoki da aka yi gwamnati ta yi ne a bisa zuciya mai kyau, bisa kuma tanadi mai kyau na cewa kuɗin shiga maimakon mai ta ciwo bashi, wanda muna da hanyoyin da za mu samu kuɗi, waɗannan kuma su ne hanyoyin wanda talaka zai amfana.
To kana ra'ayin a ɗau wani mataki na taimaka ma waɗanda kafin a rufe boda sun yi odan wasu kayayyaki ba tare da sun san za a rufe bodan ba saboda kar su durƙushe?
Ai agaji ɗaya ne shine, kamar yadda nake bayani shine in sun kawo kayayyakin aka ga kayayyaki ne da gwamnati bata hana shigo da su ba, kuma aka auna su aka sa musu haraji da ya dace su biya, an suka biya me zai hana ba za su shigo da kayan su ba, ai ba ce akai kwata-kwata an hana shigowa da kaya ba. Abinda wannan hukuma take nufi shine duk kayan tunda gwamnati ta fitar da kayayyaki da aka hana shigo da su ko fita da su, in mutum ya shigo da kaya ba sa cikin wannan kayayyaki da aka hana shigo da su, ya kawo su jami'an tsaro da waɗannan ma'aikata suka auna suka tabbatar da kayan kuma ya biya ka'idar da aka yi masa ya biya, zai shigo da kayan sa.
To hunabu akwai kuma wasu korafin cewa ba a saba da cin shinkafar gargajiya ba, kawai rana tsaka aka ce musu su daina cin shinkafar kasar waje wacce tafi wannan ta gida dadi, shin ba ka ganin kamar an takura ma wasu yan kasa?
Ai babu takura, ai shinkafar tamu ta fita ko ina dadi, da kafin a fara shigo da ta kasar wajen iyayenmu da kakanninmu tun da ba ta gidan suke ci ba, ai daga baya ne saboda waɗansu sun samu wani fanni na kasuwanci suka fara shigo da kaso, kuma wani lokacin ma ai zamba cikin aminci ake da sai mu wannan shinkafar tamu ita ake dauka a fita da ita a je a mata ribagi a saka ta a cikin wannan buhu a ƙara dawo da ita kuma mutane su je suna siya suna jin daɗi suna ganin kamar ta waje ce bayan ta gida ce, sannan akwai wanda suke zuwa in ka je kasuwar Dawanau a Kano ka je kai kallo ka ga yanda ƴan India ƴan China suke zuwa wannan kasuwar suna hada-hada zuwa suke su sai wannan buntin shinkafar tamu su tafi da shi su je su gyara shi su saka shi a buhunhuna su sake shigo mana da shi mu kuma mu siya. Kuma abin da yake son na ga al'ummar Najeriya, shugaban ƙasa Muhammadu Buhari wallahi gata yake mana sai ran da baya nan ɗan Najeriya za su gane gatan da yake mana, ya za a yi kana da arziki a gida sai ka kinaka ka tafi kana kallon na waje.
Yau kafin mu zo kan Buhari ka taɓo wani batu mai muhimmanci game da yadda idan aka yi wani abu a Najeriya sai a makala masa sunan made in China, wato an yi ne a China ko an yi a Thailand ko an yi a wata ƙasa dai da yake shi baki ya fi ganin idan aka alakanta abu da fari abin ya fi samun daraja, kana ganin akwai buƙatar a kafa wata doka ta hukunta duk wani wanda yi abu a Najeriya sannan ya makala mu abin sunan wata ƙasa daban?
Ai ko wannan dokokin.
Kana ganin akwai buƙatar a dau mataki mai tsauri kan wannan batu saboda ƴan Najeriya su san cewa akasarin abubuwan da suke ganin kamar daga China akai a Najeriya akai, kuma akwai masu wannan hazakar akwai masu wannan fasahar, saboda sauran mutane ma su samu karfin gwiwar fitowa su yi abu su ce daga Najeriya akai.
Yana da kyau a duba doka kuma a kawo doka da za ta hukunta duk wanda ya irin wannan zamba, tunda zamba ce kayi abu a cikin gida ka zo ka ce na waje ne, duk da dai wani lokacin tunani ne irin namun ƴan Najeriya kamar abin da Bature yake cewa saiki wato tunani gani suke kamar abin da aka yi shi a waje ya fi kwari a kan na gida ko ya fi kyau, wanda kuma ba haka bane. Yanzu ka ga Lagos da Kebbi sun hada sun yi shinkafa da ake ce mata lake rice, Ebonyi a fannin Inyamurai suke suna yin shinkafar su, banda yanzu kananan masana'antu da zaka je gani akwai wani tsari ma da babban banki kasa wanda ake cewa Anko Barwa suke, inda zaka je ka duba ka ga mutum nawa babban banki ya bawa tallafi suka shiga harkar shinkafa sai kai mamaki. Yanzu ka shiga a birnin Kano kadai in ka daga kwanar dawaki har ka je cikin Kano za ka yi ta ganin fanni-fanni na yin harkar shinkafa wanda suna nan sun miƙe, kuma abin sha'awa abin da zai burge ka shine ko a shekarar da ka bata wallahi kashi 80 cikin 100 na waɗanda suka je aikin haji daga Kebbi Sokoto Zamfara duk manoma ne.
Kira kenan da Honorable Kawu Hafiz daga Tarauni wanda ke wakiltar yankin a Majalisar Wakilan Najeriya. Kafin mu ci gaba ga Muhammad Wardi. a gaida marigayi Wardi. To yanzu kam ga baba makeri da maimacin shirin a dawo lafiya.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Shirin a dawo lafiya a yau zai ci gaba ne da hira da shugaban hukumar kula da sufuri ta jihar Kano wato Karota Dr. Baffa Babbadan Agunji akan ayyuka da hukumarsa take yi domin tsaftace harkokin zirga-zirgar ababen hawa a Kano. A makon da ya gabata Dr. Baffa Babbadan Agunji ya faro mana bayani ne akan matakan da hukumarsa take dauka domin kyautata rayuwar ma'aikatansa domin hana su fadawa tarkon karban na goro. Yana mai cewa
yanzu bisa tabbatarwa da muke kai da su al'umma sun ga canjin kwarai da gaske ba kamar da ba. Mun yi maganin karɓar rashawa da hanci a gurin shi yanzu wanda kafin ka ga ba a ce bari bisa dari ba amma dai kusan muka ce kashi 75 ko 80 gaskiya ba mu yi faɗa abin da yake ba haka ba an samu ci gaba kwarai da gaske a wajen aikin su kuma gaskiya suna kokari a yanzu ni kaina ina yaba musu a kullum domin komai ya komai rana kullum za su fito da rigayyanci su tsaya wajen aiki su yi abin yana ba wa mutane su a kwarai da gaske kuma a cikin wannan matabi muke kokari suka samu a miki da rigayyan nan da sauran kayan aiki da yanzu haka suna kan hanyar kawuwa kamar fitilu da na ba da hannu cikin dare da reflector jacket shi ma da biza na amma dai cikin dan wannan gangamin lokaci saboda ruwa muka yi kafin tun kafin ma a samu izini siyan waɗannan kaya muka yi lalubo su muka sa aka kawo kuma muka sanar da girma girma na sanar da shi ba da izinin a cikin kuma har aka ba da kuɗin siyan waɗannan kaya yanzu wanda yana da cikin ɗaya daga cikin abin da cikin gaggawa ne girma girma muka sanar da shi da aminci mana aka yi wannan tsari.
To sai dai kuma wani abinda wani sa'ilin ana kokarin kashe rashawa da cin hanci to amma sai kuma idan ka duba rayuwar ma'aikata abinda ake basu ba isan su yake yi ba ko kuma a'a abinda ya kamata a basu bai cika zuwa akan lokaci ba shin akwai matakai da suke kuke dauka na ganin ba ma'aikata ba shiga cikin wannan hali ba don saboda kada su yi su fada irin halin nan na cin hanci da rashawa
mun ɗauki matakai kusan kashi uku. Na farko dai albashi a jihar Kano gaskiya duk ma'aikacin da yake jihar Kano zai gaya maka albashi ba matsala ba ne. Ana biyan sa kuma akan lokaci kuma ba a taɓa tashin biyan albashi ko da na wata ɗaya ba. Saɓanin na hukumomi da suke da albashin shekara ma wata wata bakwai takwas shida biyar ga su nan dai. Alhamdulillah Allah ya taimake ni da girma goma da tsare samun kansa da shi da ma'aikatansa a cikin irin wannan tsari da na ɗauki ne. Na biyu na fito da tsarin kamo musu babura wanda ba a ba su cikin farashi mai sauki da za su dinga biya. A yanda ake yi yawanci babura nan inda na biyu ana biya a cikin gurare daban-daban kamar malam makaranta a cikin wata 18 suke biya. Kuma tsarin da muke musu za su biya kusan cikin shekara hudu ba wanda za a dinga yin kamar kuɗi ya wuce 5,000. Wasu kuma na ga suna biya har 2015-2018 ya danganta da irin tsarin da ake da wanda ya kawo irin wannan babura ta amma ni yanzu abin da muka yi cewa da waɗanda za su kawo cewa wanda ya yi zai kawo sai dai ba zai karɓa abin da ya wuce naira 5,000 ba domin kar a takura mutane kuma su samu abin zuwa gurin aiki don wata ran mutum zai iya tashi biyu da kuɗin abin hawa da zai je gurin aikinsa amma idan yana da ɗan sa ko ya sa minsa zai iya zuwa ya je ya dawo ba tare da damuwa ba. Na biyu yanzu dukkan aiki da ake sa su wanda ya saba da lokacin ƙa'idar aikin su mun saka allowance abin da ake cewa allowance na jiya wannan aiki sai aka bayyace shi tare wanda baya daga cikin lokutan aiki sai ana ba da kuɗin mota waɗannan dai su ne kaɗan daga cikin abubuwan da aka tsare kuma yanzu ga shi da wani ta bayar da kuɗin albashi na naira 30,000 ne wanda za a samu ƙarin su duk da haka dai ba wai abin da ya isa ba ne amma in Allah ya yarda ina ganin za a sami damar gyara abubuwa cikin yardar Allah.
To ya alakar Karota da sauran hukumomi da suke kula da sufuri da hanya kamar road safety da ma'aikatar ƴan sanda mai kula da ɓangaren sufuri da sauransu, ya hudan Karota yake da waɗannan hukumomin?
Wato gaskiya ba dan jami'an tsaro ba, ma aikin nan da ba za mu iya shi ba domin mutane sun tsangarce da yawa, amma Allah da ikon sa ana ba mu wannan matsayi. Abinda na fara shi ne ziyara ga ma'aikatan hukumar tsaro daban-daban ne, muke nufin su da haɗin kansu sun ka tabbatar musu da zamu aiki ta fara da kafarar da su. Kuma zuwa yanzu gaskiya duk abin da muke kira da kwamishinan ɗan sanda ko darakta na SSS ko hatta komandant na sojoji, wato ya ba mu layazin ofisa wanda a irin aikin da ake za ta ga an haɗu da wasu ma'aikata ce su ma'aikacin sojoji ne a samu wata matsala tare da shi. Kuma yawanci sun suke ga ba sojoji ne na gaskiya ba, ƙarya suke yi mun kakkama irin wannan. Kuma shugaban hukumar sojoji kan ka ce ni wannan ya kuma mana da mota guda ta sojoji su yi kama mutum a biyu a ga ƙarya yake kuma a kai shi gurin ɗan sanda kai shi kotu. Saboda haka gaskiya mun tana haɗin kan jami'an tsaro ba abin da za mu ce musu, sai dai godiya tare da neman daɗin haɗin kan don aiki ya tafi cikin yadda ya kamata.
To a nan ne kuma za mu jitsa aya har sai mako mai zuwa. A madadin bakon namu Dr. Baffa Babbada a Gundi, shugaban hukumar kula da sufuri ta jihar Kano wato Karota, da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Solomon Abu wanda ya daidaita mana sautin shirin. Baba Yakubu Makiri ne daga nan Washington nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
A kai da Babu Makeri, yanzu kuma ga Sule Barma da sharhin jaridun Niger.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar L'Actualité. Wace ta ruwaito cewa alamu sun fara nunin an shiga halin kila wakala wajen samun kudaden tsare-tsaren babban zaben da ya kamata a gudanar a baɗi a jamhuriyar Niger. Sakamakon yadda masu hannu da shuni ke jan kafa wajen sakarwa hukumar zaɓe kuɗaɗen da suka yi alƙawarin bayarwa. Jaridar ta ce kace na can da ke tsakanin ɓangarorin siyasar ƙasar game da batun shirya waɗannan zaɓuɓɓuka ne ya sa ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa so maɗari-ɗarin zuba kuɗaɗensu a sha'anin zaɓuɓɓukan na 2020 da 2021. Jaridar Lankitar na cewa kashe maraba ta yi katutu a kwangilar da gwamnatocin Nijar da Benin suka baiwa wani kamfanin kasar China don shimfiɗa bututun mai a tsakanin waɗannan ƙasashe biyu. Jaridar ta ce shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu a yayin bikin soma wannan aiki ya sanar cewa biliyan ko miliyar 4 na dalar Amurka ne za a kashe domin shimfiɗa wannan bututu. Sai dai wasu takardun da suka fada hannun mujallar Africa Energy Intelligence sun yi nunin biliyan 2.71 na dalar Amurka ne kawai ake bukata, abinda ke nunin an tusa biliyan 1.29 na ba gaira ta wata hanya mai cike da hazo. Jaridar L'Éclosion ta bayyana cewa gwamnatin jamhuriyar Nijar ta fara shirin ɗauke barkokin soja daga birnin Yamai fadar gwamnati zuwa wasu wuraren na daban. Majalisar ministoci a zamanta na makon jiya ne ta ba da wannan sanarwa bayan da ta ce ana fuskantar yawan cunkoso da yawan kai da kawon jama'a a kewayen barkoki a wani lokacin da ake ƙara fuskantar barazanar tsaro. Sai dai jaridar na cewa hukumomin na da wata manufar ɓoye a ƙarƙashin wannan tsari. Makarƙare da jaridar La Rue de l'Histoire wacce ke cewa ƙwararru a fannin tiyatar zuciya daga ƙasashen Saudiya da Mauritania sun gudanar da wani aikin tiyata na musamman wanda asibitin Hôpital General de Référence ta Yamai ta shirya takanas domin masu fama da matsalar zuciya. Mako guda aka shafe ƙwararrun likitocin waɗannan ƙasashe da haɗin kan takwarorinsu na Niger suna aikin tiyatar zuciya kyauta da nufin taimakawa bayan Allah a ƙarƙashin hulɗar da ke tsakanin waɗannan ƙasashe, in ji La Rue de l'Histoire. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Ta gaida Suleiman, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Mare kun sashen Hausa Radio America. Sunana dan nan Joja Kadara jihar Niger Nigeria. Ina kira ga gwamnatin jihar gwamnatin tarayya gwamnatin jihohi Katsina da Kaduna. A hanyar da ya tashi daga binnin gari zuwa Hunduwa ta halin gaskiya wannan hanyar nan ta mutu. To ya kamata gwamnatin nan su ɗauki matakan akan wannan hanya yanda jama'a don samu sukunin bi wannan hanyoyi. Hanyar ta zama wata wani hali ya zama hanyar da aka yadda sai an bi ta Kaduna zuwa Zaria. Ya kamata a ɗauki matakai akan wannan hanya Hunduwa.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka mai magana Alhaji Musa Amurka su yake yin Najeriya. Ina kira ga al'ummar Najeriya wallahi mu ji tsoron Allah. Yadda muke aika fasadi da magungunan magana da wani kalami wanda bai dace ba musamman mu ɗan arewa. Shin mun tsoron Allah mu daina ɓata wani kuma wani illa. Buƙatunmu da wasu son zuciyarmu ba zai kawo mana gaci ba da biya mu kanmu. Duk abin da ka gani kamar mu Allah, Allah shi zai maka sabi gobe kiyama. Kai ka zan kai hijiri a kan rayuwarka. Zai ka aikata a kowane rayuwa. Ka yi kanka adalci da kan ka sabi. Amma bai yi muna ɓata wani mai gyara wani. A kar mu ɓata kowa kan mu gyara kowa wanda ya gyara kai ne dama shi ka isa ga ɓata shi ba. Wanda ya ɓata kai ne kai baka isa lalata shi. Duk abin da ka gani ka yi hankali ka bar mu Allah. Kuma bai kamata muna aika fasadi da karyawa da fatan ji da iskanci da baba ta fannin wayoyin mu a hannayen mu. Wallahi mu kiyaye halsarin mu, kiyaye halsarin mu kada ya kai mu wuta. Mu ji tsoron Allah, mu yi adalci ga kowa, mu yi adalci mu ji tsoron Allah. Mu daina wasu irin zage-zage da fasikanci da ta'addanci da nuna wasu kalamai wannan da bai dace ba. Idan za ka faɗi magana sai ba alheri ba ne don Allah kan shiru da bakin ka. Ubangiji Allah ya saba mu. Assalamu alaikum. Magana Alhaji Musa Abubakar kiyaye ta dina.
Assalamu alaikum. Murya Amurka mai magana Abun Didi Bunza Bunza local government jihar Kebbi Najeriya. Hakikanin gaskiya zaben primary election din da an kai a jihar Kebbi kwana biyu da suka wuce a Bunza local government ba zabe akai ba. Kawai an turo ƴan sanda, an yi amfani da ƴan siyasa, an rubuta abin da aka rubutawa, an kai magana. Kuma muna kira ga gwamnatin jihar Kebbi mai girma Alhaji Atiku ba gudu ya yi kokari Bunza local government a sake zabe a bi ra'ayin mutane a duk abin da mutane suke so saboda zaman lahiya. Idan an ce siyasa za a ci gaba da babakere da mandahana da tusasawa da ta'addanci da fashi don wannan fashi da makami na abin da an kai Bunza. An bar mutane jeye, an tura ƴan sanda sun zage su, an watsa tiyagas, an koma jeye, an rubuta sunayen waɗanda aka tuce tantar fashi da makami na zalunci na cin amana na. Saboda haka muna kira ga gwamnatin jihar Kebbi a ɗauki matakin gaugawa Bunza local government. Ba Bunza ba duk inda aka irin waɗannan abubuwa a jihar Kebbi a je a gyara. Sannan muna kira da shugaban ƙasar Najeriya, muna kira da sanatocin Najeriya da ƴan majalisa da duk wani wanda aka faɗa a siyasar Najeriya a sa ido ga local government. A daina bar magoroni suna cikin su ba babbaka saboda ba a adalci. Idan an ce za a yi haka nan zuwa siyasar demokuraɗiyya za ta zauna a Najeriya. Tantar rusa demokuraɗiyya na abin da ke faruwa Bunza local government cin amanar demokuraɗiyya na.
To yanzu kuma ga Zahar Aminu fage da labaran duniya amma fa a takaice.
Sakataren tsaron Amurka Mark Esper ya ce shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ne ke da cikakken alhakin farfadowa kungiyar ƴan ta'adda ta ISIS da halin kakanakayi da jama'a suka shiga da kuma yiwuwar aikata laifukan yaƙi. Tsohuwar mai baiwa shugaban Amurka Donald Trump shawara kan Rasha da yankin Turai wato Fiona Hill ta ba da shaida a sirrance a binciken da ke duba yiwuwar tsige shugaban inda mai yiwuwa ta yi ƙarin haske kan sallamar da Trump ya yi wa tsohuwar jakadan Amurka a Ukraine a watan Mayu.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin mu na wannan lokacin, kafin mu yi sallama da ku muna masu yin jaje ga wakilinmu na Bauchi Abdulwahab Muhammad wanda yanzu nan muka samu labarin cewa wasu ƴan fashi sun mata mummunar barna a gidansa. Allah ya kare na gaba. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa a musamman ma Zahar Aminu Fage wacce ta karanto mana labaran duniya da Salamu Abu da ya haɗa mana sautin da kuma injiniyan mu wannan lokacin da Smith ni Ibrahim Kalma sai garba ke cewa sai kuma an ji.